Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na Hansi na yau ranar Talata 3 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji koke-koken wasu 'yan Najeriya mazauna kasashen waje game da halin da kasar su ta asali Najeriya ke ciki yayin da ta yi bukin zagayowar samun 'yancin ta karo na 63.
Ina kira da gwamnati don Allah don Annabi ta duba talakawan Arewa ta ceci Arewa. Wa'annan 'yan kidnappi da 'yan ta'addabin nan da suka addabi Arewa, ya just terrorist.
Kamar kowace ranar Talata da Hansi, yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa, inda yau zai taɓo batun alaƙar shaye-shaye da ƙalubalen tsaro a al'umma. Za kuma a ji shirin jaridun Nijar, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniyar mai karantawa Babu Yakubu Makeri. A jiya Litinin ne hukumar lafiya ta duniya ta sanar da shawarar sake yin allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro na biyu, da fatan zai baiwa kasashe zaɓi mai rausa da aka tanadi don magance cutar mai saurin kisa. Jami'ar Oxford ce tare da taimakon cibiyar Serum ta kasar India ta samar da sabon rigakafin da aka fi sani da R21 da za a fara kaddamar da shi a wasu kasashen Afirka a farkon shekara mai zuwa. Kana sauran kasashe za su samu rigakafin zuwa karshen shekarar na baki, a cewar shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Binciken da har yanzu ba aiwatar da tsarin da aka saba na bitar kimiyyar ba ya nuna cewa allurar rigakafi wato kashi na uku zai yi tasiri da kusan kashi 75 cikin 100, kuma za a samar da ƙarin alluran don ci gaba da bada kariya kusan shekaru biyu daidai da suka wuce. WHO ta bada shawarar yin amfani da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro na farko a duniya mai suna RTSS, wanda aka fi sani da Mosquito-Carriers. Ghebreyesus yana faɗa a wani taron tattaunawa a Geneva. Birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makaranta a ƙarƙashin ƙasa da za ta zama ta farko a ƙasar domin magance ko kuma kare yaran makaranta daga hare-haren bama-bamai da makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa, in ji magajin garin birnin. Wannan kariyan za ta ba dubban yara na birnin Kharkiv daman ci gaba da karatu a cikin aji, ko da kuwa ana fama da fuska kuma ana fuskantar barazanar makami mai linzami. Magajin garin Elho Terekov ya rubuta a sakon wato manhajan Telegram. Yayin da makarantu da dama a yankunan da ake gwabza yakin suke komawa koyarwa ta hanyar yanar gizo a latilas lokacin yakin, birnin Kharkiv ya shirya azuzuwa a wurare daban-daban a fadin birnin kafin fara shekarar karatu ranar 1 ga watan Satumba, inda aka samar wa da yara 1,000 wurin da za su yi karatu. Kharkiv babban birnin Ukraine na biyu, yana da al'umma da suka kai miliyan 1,400,000 kafin mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, a kai da Babu Makeri, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu nahiyar Turai, inda 'yan Najeriya da ke can ke ta bayyana damuwarsu da halin da ƙasarsu ta asali ke ciki, duk ko da cewa yau shekaru wajen 63 kenan da ta samu 'yancin kai. Daga Jamus ga Ramatu Garba da cikakken rahoton.
A bana dai ba a gudanar da bikin 'yancin kan Najeriya ba a ofisoshin jakadun ƙasar da ke sassan Turai da dama, kamar yadda aka saba gudanarwa a duk shekara. Bikin da ke haɗa kan 'yan ƙasar mazauna Turai tare da nuna wa duniya al'adunta. Babu dai takamaiman bayani kan dalilin soke bikin na bana a binciken da muryar Amurka ta yi. To a can Najeriya dai bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar da dama ke kuka da matsin tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa saboda janye tallafin man fetur da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a rana ta farko ta hawansa mulki a watan Mayun da ya gabata. A Jamus dai 'yan Najeriya sun yi tsokaci kan bikin samun 'yancin tare da jan hankalin gwamnati kan wasu matsaloli da suka ce ke ci musu tuwo a ƙwarya.
Sunana Hajiya Saratu, ina kira da gwamnati don Allah don Annabi ta duba talakawan Arewa ta ceci Arewa. Waɗannan 'yan kidnappers da 'yan ta'addadin da suka addabi Arewa, they are just terrorists. Shi sa ina kira da gwamnati don Allah ta yi wani abu a kansu. Idan gwamnati za ta iya da ce za ta je Niger ta je ta yi ambaliya da sojojin Niger, na imani waɗannan 'yan ta'adda da suke cikin daji abu ne kamar wasa za ta gama da su.
Sunana Ibrahim Ma'azzam Umar. Gaskiya fi sabilillahi ni dai a ra'ayina ina gani duk ɗan Najeriya kamata ya shiga ɗaki irin ita kuka a wannan rana. Ya nuna damuwarsa da baƙin ciki da yanda ƙasarmu take ci baya.
To shekaru 63 da samun 'yancinta daga Birtaniya, har yanzu dai wasu 'yan Najeriya na ganin Birtaniya na ci gaba da cin muriyar ƙasar ta la'akari da yanda ta zama ƙasar da ake da mafi yawan al'ummarta a Turai. A baya-bayan nan dai an yi ta dambarwa kan yanda akasarin ƙwararrun likitocin Najeriya ke tserewa zuwa Birtaniya duk da ƙarancinsa a ƙasar. Dr. Paul Onyeka ce ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Jamus ya ce akwai dai buƙatar aiwa tufkar hanci.
Despite the colonization, they need professional.
Yace baya ga cewa ƙasar ce ta yi wa Najeriya mulkin mallaka, tana da buƙatar waɗannan likitocin sosai. Shi yasa take jan hankalinsu ta hanyar ba su kulawa da tsaro, saboda a Najeriya babu tsaro. Likita ba shi da tabbas kan tsaron ransa. Da zarar ya sa kafa ya bar gida, rayuwarsa na cikin haɗari.
Your life is already in danger.
Duk da waɗannan matsalolin, akwai 'yan Najeriya mazauna Turan da ke da yaƙinin cewa al'amura za su inganta ganin tarin basirar da ke tattare da 'yan kasar. Ruth King na ɗaya daga cikin masu wannan fatan.
You know, we are not talking about sports.
Tace Najeriya ƙasa ce mai abubuwa na ban sha'awa, kama daga basirar ƙwallon kafa ga marubuta. Muna da arziki da masu ilimi da fasahar da ke jan hankalin duniya. Ina yi wa al'ummarta barka da bikin cika shekaru 63 da samun 'yanci.
Sunana Bishara Shetima Kubri, ina so in yi wa ƙasata addu'an Allah ya ba mu zaman lafiya da kuma ci gaba mai ɗorewa.
Najeriya dai ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka, kuma duk da arzikin da Allah ya huwace mata, jama'ar ta da dama na fama da talauci. Ba mu ta garba baba. Muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu, yanzu kuma ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Litinin, babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Libya da ta dare gida biyu ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaɓar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. Wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a Libya, Abdullahi Bithli, ya faɗa a wata sanarwa cewa ana buƙatar irin wannan tsari yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin Libya da hukumomi akan sake gina birnin Derna da ke gaɓar teku da wasu wurare da ambaliya ta shafa. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliya sakamakon mahaukaciyar guguwar Daniel a tekun Mediterranean ta afka wa Libya a watan jiya. Ambaliyar ta yi sanadin batsewar wasu madatsun ruwa guda biyu a wajen Derna a ranar 11 ga watan Satumba, lamarin da ya haddasa tarin ruwa mai yawa da ya share gidajen mutane zuwa cikin teku, kana ya lalata kashi ɗaya cikin uku na gidaje da kuma gine-ginen more wato abubuwan more rayuwa a cewar ofishin shirya ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya. Jami'an gwamnati da hukumomi sun ba da kiyasan mutanen da suka mutu daga 4,000 zuwa 11,000. Gawarwakin mutane da dama da bala'in ya hallaka ko suna karkashin wato buraguzai ko kuma sun makale a cikin tekun Mediterranean a cewar kungiyoyin da suke neman gawarwakin. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da kudirin da ya bada umarnin kafa rundunar haɗaka ta ƙasa da ƙasa a ƙasar Haiti a ƙarƙashin jagorancin ƙasar Kenya domin yaƙi da ayyukan ƙungiyoyi masu tada hankali da ke ƙara yawa da kuma suka sha ƙarfin 'yan sanda. Kasar Haiti ta fara bukatar wannan taimakon ne tun cikin shekarar 2022, amma Amurka da Majalisar Dinkin Duniya babu wanda ya amsa wannan bukatar. Kanan yunkurin Amurka ne neman Canada ta bada wannan taimako bai yi nasara ba. A cikin watan Yuli ne dai kasar Kenya ta nuna aniyar kafa wannan wato runduna ta haɗaka ta ƙasa da ƙasa. Amma Amurka kuma ta gabatar da wannan kudirin ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda shi kuma ya bada umarnin kafa rundunar. Kana a jiya Litinin ne kwamitin ya tabbatar da kudirin da amincewar mambobi 13, kana wasu biyu da suka hada da China da Rasha ba su halarci zaman ba. A ƙarshe, a jiya Litinin shugaban kasar Misra Abdel Fattah al-Sisi ya tabbatar da aniyarsa ta sake neman takara a karo na uku a zaben da kasar za ta yi a watan Disamba, yayin da jam'iyyun adawa ke kokawa cewa mutanen da ke goyon bayan sauran 'yan takara suna fuskantar matsala. Kamar yadda ya amsa kiran al'ummar Misra a baya, ya ce yau ma ya sake kiran wato zai sake amsa kiransu, inji al-Sisi. Yana faɗa wani jawabinsa don rufe wani taron wuni uku da aka gudanar a kan tallatar da manufofin gwamnatinsa a wani sabon birni wanda aka gina a wajen birnin Alkahira. Ana sa ran al-Sisi, tsohon babban hafsan sojan kasar wanda yake mulkin kasar tun shekarar 2014, zai sake shiga takara kuma ya samu sabon wa'adi na shekaru wato wa'adi na uku bayan yiwa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska shekaru hudu da suka gabata domin ba shi damar ci gaba da mulki a kasar har shekarun 2030. A cikin 'yan makonnin nan dai magoya bayansa sun kaddamar da wani gangami a kan manyan alluna da sakonnin jama'a, suna kira da ya tsaya takara a zaben ranar 10-12 ga watan Disamba, yayin da babban jam'iyyar adawa a Misra ta ce tana fuskantar matsin lamba.
Gai da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan.
Yan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba.
Wannan haka yake. Yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba.
Dan kasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadara mai tadota da waɗanda suke da jawota, hakanan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da tashinta.
Pastore assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari. zan gabatar.
Babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi. To wanda duk bai lafiya za ka ga ba wai gayyata ciwon ne ba, ciwon ne ya same shi. To bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba.
Kullum masu aikata laifi sun fito da sabuwar hanya. To idan ku ana so a dakile wayannan abubuwa sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya.
Babban abin da yake damun kowa shine yanzu mu isar da sako ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'amuli da wannan miyagun don yafi sauki.
Yau shirin na dauke ne da tsokaci akan alakar ta'amuli da miyagun kwayoyi da sauran ababen sanya maye da kuma rashin tsaro a cikin al'umma.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Madalla masaurare masana da sauran kwararru a fannin tsaro sun dade suna fashin baki akan alakar da ke tsakanin ta'ammali da miyagun ababen da ke sanya bil adama maye da kuma aikata miyagun ayyuka ko kuma kalubalen tsaro a tsakanin al'umma. Kamar sauran kasashen duniya, yawaitar amfani da ababen sanya maye na da alaka da yawan alkalmin ayyukan bata gari da ke tada hankulan mutane a sassan Najeriya. Kamar yadda masana suka yi nuni, samar da sabuwar kasuwa ta hada-hadar cinikayyar magunguna zalla a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, wadda aka fara aikinta tun fiye da shekaru 15 da suka shuɗe, na cikin matakan dakile matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan arewacin na Najeriya. Malam Dahiru Matazu jigo ne a cikin reshen jihar Kano na kungiyar masu sayar da magunguna ta Najeriya.
Idan ka kalli harkar shaye-shaye wani abu ne da ya damu al'ummar mu gaba ɗaya. To amma shi asalin magani ba a yi shi dan shaye-shaye ba. Which means duk maganin da kaga an yi shi ne dan wani maganin. To amma mutane ke abusing nashi. Hakika akwai wasu magungunan da suke control ne. Ma'ana dole ana bukata a sanya su kai ya ake tasarrufin tafiyar su daga inda aka sawo su zuwa inda za su tsaya zuwa ga hawan end user ma'ana wanda zai amfani da su. Sannan kuma akwai tsari na a waye ma ya cancanci ya rike wannan abun kuma waye ya cancanci ya ba da magani ga marar lafiya wannan abun. To duba da zaman da muke kaman a open drug market wannan yasa abubuwan duk suka fantsama. To amma alhamdulillah yanzu ita gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwa gwamnatin jihohi an approving Kano da Lagos da Onitsha wanda su ne main wuraren da ake sayar da magani a matsayin sari. To yanzu ita kasuwar Kano already an yi wata kasuwa da ake ce CWC wadda ita ce Coordinated Wholesale Center. A lokacin waccan tsohuwar gwamnati ta mai girma Muhammadu Buhari ministan lafiya ya zo ya yi commissioner wannan kasuwar, mutane sun fi kallon shaye-shaye. Mu kuma a wajen da muke wannan sana'ar shaye-shayen muna kallon dakile shi abu ne mai sauki matukar aka dawo wannan sabuwar kasuwar. Domin gurin akwai security agencies da aka kawo, akwai police, akwai NAFDAC, akwai PCN, akwai kuma NDLA da za a ba su office ɗinsu su ma yanzu haka. Sannan kuma akwai internal security wanda za su rika kula da wannan abu. To dama babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi. Me fake drugs yanzu kaga duk wanda bai lafiya
magunguna
mara kyau na jabu. To wanda duk bai lafiya za ka ga ba wai gayyata ciwon ne ba, ciwon ne ya same shi. Kaga zai dauki kudin shi ya je bada a sai mai magani. To bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba. To illar da ke cikin bada magani na jabu, illa ta farko mutum zai waste resources din shi, ma'ana zai bannata kudin shi a banza, sannan zai tsawaita mai ciwonsa, sannan kuma zai sha poison guba, sannan kuma zai zo ya samu rashin jituwa ba to rashin yadda tsakanin marar lafiya da likita. Sannan shi kuma likita za a sa mai damuwa, me damuwa ya ga ya baka maganin da yana zaton wannan cutar wannan maganin shi zai magananta da ikon Allah. To kuma ka dawo ka ce baka warke ba, to zai ji ya damu shin wannan cutar ko ba ita bace ba.
Sai dai a cewar detective Awali Baladirmin iya da ke zaman guda cikin masu fashin baki akan lamuran tsaro a Najeriya, akwai bukatar lalubo sabbin dabarun gano masu aikata miyagun laifuka a cikin al'umma.
A kullum akwai abin da ake cewa crime statistics, wato kididdige na laifi. Kullum sai sabon laifi ya faru. Kullum masu aikata laifi sai sun fito da sabuwar hanya yanda za su yinga yin abubuwan su ba tare da sun samu matsala daga wajen cikas ko wajen hukuma ko mutanen gari ba. To idan ku ana so a dakile wayannan abubuwan, sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya. An koma amfani da sababbin dabaru na zamani wayanda ake bincike a gano cewa wai hanyoyin nan da suke bi wani iri suke bi, da wani mataki suke bi, su waye suke shigo da magungunan nan. In an ɗebi magungunan nan na ake kai su, su waye suke daure musu gindi, da su waye ake hada baki ana yi wa harkar manakisa makarkashiya. Ka san matsala abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka ce mutane sun maida harkar kasuwanci, to kullun kokari za su, duk kokarin ka da kake na dakilewa su kuma suna kokari su shawo kanka, ko dai ta sama ko kuma ta kasa ko ta tsakiya, kowanne akwai hanyar da ake bi ake dakile shi.
To waɗannan matakai dabaru da ka faɗa baki da alhakin daukar su misali,
wato al'umma
ne ko gwamnati?
A gaskiya dai mafi kashi 70 ciki al'umma ne, gwamnati kashi 30 take iya yi na farko kenan. Su al'umma abinda suke iya yi ko da yaushe abinda ake cewa human security da community security, jama'a ne suke bawa kansu da kansu. Na farko human security shine ya zan yin tsare kaina da duk wani abin da zai shafe ni, sai na zama mutumin kirki, na zama waye, sannan zan iya zuwa in fada, sannan jama'a su bi. Ko irin fina-finan nan da ake yi wanda a daina yin fina-finai na soyayya ko wani fina-finai, a'a a dinga yin irin waɗannan fina-finan wanda su suna kallon fina-finai. Yanzu ka zo ka samu dan daba ko mai kwacen waya ko wani abu da ka faɗi sunan wani dan wasan Hausa ko wani alamun sa, za ga ya san shi. Amma idan ka zo ka dauko wani shahararren malami wanda yake da fikira da basira akan wannan abu, za ga ma bai san shi ba.
Gaba cikin shirin za mu ji abinda hukumar NGLEA mai yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ke yi game da wannan al'amari.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu tsiraraita, da rashin aiki da galabaita, koyawan banza ko sata. A ƙasa duka kamba tarbiyya, ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya kaya, da kwafa da rashin tuna can baya, dan ƙauye ya shiga alkarya.
Masu ware kwamandan hukumar NDLEA a Kano mai yaƙi da ayyukan sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya, Alhaji Ahmad Idris, ya ce matakan faɗakarwa da wayar da kai a matsayin rigakafi na daga cikin manyan ayyukan da jami'an hukumar suka sanya a gaba.
Akwai ƙungiyoyi da dama masu zaman kansu, sannan kuma akwai waɗanda su kuma ƙungiyoyi ne kamar na makarantu, waɗanda duka muna halaƙa kyakkyawa tare da su. Wasu a wasu lokutan su ne sukan shirya bita ko gangami, sukan gayyace mu muka jami. A wasu lokuta kuma mu da kanmu mukan fahimci cewa akwai irin wannan damuwa a waje kaza da waje kaza, to mu mukan shirya. Idan misali a makaranta ce wanda muke ganin cewa akwai wannan damuwa, mukan rubuta wa hukumar makarantar cewa muna da bukatar da mu zo mu yi wannan taro na wayar da kai, kansu kan ba mu zarafin haka. A wasu lokuta kuma unguwanni ne ko tashar motoci haka. Kaga irin waɗannan hukumomi na ƙasashen waje, musamman a ce a UNODC, zan iya ce maka ita ce kusan babban abokiyar harkar mu ko aikinmu. Abubuwa da dama da suke shirya banda a horar da mu da suke ta bin wannan hanyoyi da za mu yi mu isar da saƙonni, akwai abubuwa da dama da kuma ya kasance sukan ba mu takardu da sauransu kasidu wanda za mu iya zuwa mu je mu gabatar a irin waɗannan wurare. Akwai lokutan da kuma su da kansu ma suke shirya irin waɗannan zaurika da za a haɗu a yi wannan irin tarurruka na wayar da kan jama'a, da su ɗauki nauyin irin wannan shirye-shirye. Banda su akwai European Union, su ma suna taimakawa ƙwarai da gaske wajen musamman isar da irin waɗannan saƙonni na wayar da kai, wanda a tunanin shi ne duk mutumin da Allah Ubangiji ya taimake shi ya fahimci illan abu, kusa a magance abun ma. Idan babban abun isar da saƙo ga al'umma ya zama da ba su ma fara ta'amali da wannan miyagun ƙwayoyi, don ya fi sauƙi wajen kare shi. Idan har Allah Ubangiji ya taimake mu saƙonnin da ake idawa wa al'umma da iyaye ya zama na ya alfanu wajen hana mutane fara ta'amali da miyagun ƙwayoyi, to insha Allah za ka ga kafin a ankara tsari na rigakafi. Rigakafi an ce ya fi magani.
To Allah ya kyauta. Masu ware da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za
to a gaishe ka. Yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa Jamhuriyar Niger ta amincewa ta yadda Algeria ta yi a baya don shiga tsakani a rikicin da ya sarke a kasar. Gwamnatin Algeria ce ta ba da wannan sanarwa a jiya Litinin 2 ga watan Oktoba bayan da ma'aikatar harkokin wajen Niger ta aike da wasikar yin na'am da wannan ta yi. Jaridar ta ce tuni shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya umarci ministansa Ahmed Attaf ya gaggauta zuwa birnin Yamai domin tsara daftarin da za a yi amfani da shi wajen tantaunawa da dukkan bangarorin da ke da hannu a wannan rikici. Jaridar Le Sahel na cewa ministan kasuwanci ya ziyarci wasu manyan shagunan sayar da kayan abinci da kasuwar katako da ke birnin Yamai da nufin tantance gaskiyar lamari bayan da labarin hauhawar farashin shinkafa ya karaɗe kafafen sada zumunta. Idan a wasu wurare an fara fuskantar karancin kayan sayarwa musamman shinkafa, a wasu wuraren kuwa har yanzu akwai ta a wadace irin ta masu karamin karfi da wacce ainihi tsadaddiya ce, yayin da a kasuwar katako aka tararra hatsi da dawa da masara a wadace akan farashi mai rahusa kasancewar ana lokacin kaka. Jaridar ta ce ministan ya yi kiran al'umma ta kwantar da hankali domin gwamnati ta ɗauki matakin janye kuɗaɗen harajin cimaka don ba da damar shigo da su a sauƙaƙe a kuma same su da langwame a kasuwanni. Jaridar Le Horizon ta ce a karon farko tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli an ji muryar shugaba Muhammad Bazoum wacce a bisa ga dukkan alamu hira ce da suka yi a waya da wani mutuninsa wacce a yayinta ya sanar cewa lafiyarsa ƙalau har ma ya jaddada matsayinsa na wanda ke tunanin gaskiya za ta yi halinta. Jaridar ta ce daga ranar 26 ga watan Yuli kawo yau sau biyu shugaba Muhammad Bazoum ya samu ziyara wadda shugaban Chadi Muhammad Idris Debi ya kai masa da wacce tawagar jami'an ECOWAS ta kai masa a ƙarƙashin shugabancin Janar Abdusalam Abubakar, sai kuma likitansa da ke duba shi lokaci zuwa lokaci a yayin da rashin wutar lantarki da rashin samun kayan ɗanyen da ya kamata a kai masa akai-akai ke zama matsala. Ƙorafin da wani jigon sojojin da suka yi juyin mulki ya ce ba shi da tushe a cewar Le Horizon. Sire Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a takaici.
Ta Ibrahima takaici a jiya Litinin ne hukumar lafiya ta WHO ta sanar da shawarwarin sake yin allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro na biyu. Da fatan za a baiwa kasashe zaɓi mai rahusa da aka tanadi don magance cutar mai saurin kisa. Birnin Kharkiv da ke gabashin kasar Ukraine zai gina wata makarantar karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bama-bamai da makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa, inji magajin garin. Wannan kariya za ta bai wa dubban yara a birnin Kharkiv damar ci gaba da karatu a cikin aji, ko da kuwa a lokacin da ake fuskantar barazanar makami mai linzami. Magajin garin Ilor Terikov ya rubuta a saƙon manhajar Telegram. A jiya Litinin babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya da ta dare gida biyu ya kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaɓar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Libya Abdullahi Batli ya faɗa a wata sanarwa ana buƙatar irin wannan tsarin yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin Libya da hukumomi akan sake gina birnin Darna da ke gaɓar teku da wasu wurare da ambaliyar ta shafa. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da ƙudurin da ya bada umarnin kafa rundunar haɗaka ta ƙasa da ƙasa a ƙasar Haiti a ƙarƙashin jagorancin ƙasar Kenya domin yaƙi da ayyukan ƙungiyoyi masu tada hankali da ke ƙara yin yawa a ƙasar da suka fi ƙarfin 'yan sanda.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yaku Makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai producer mu Salamon Abu da ma engineer mu na yanzu Jona ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wassalam.